أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باي مكا يوما إنا فارا من دقيس واتا الدين المسلوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساتي Barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta Litinin yau ko Litinin 17 ga watan Ramadan, hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda shine daidai da 17 ga watan uku shekara 2025 miladiya. A wannan masallaci na Usman bin Affan, domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a wannan wata, inda muke tafe a cikin sura mai albarka, suratul kaf, wanda yau shine zama na 12 a cikin wannan sura. Zaman da ya gabata, idan ba aminta ba, mun kwana muna tsaka da magana akan aya ta 27 a cikin wannan sura. Gab da mu jike mata lokaci ya cin mana, da haka yanzu alarmiya za ta maimaito mana aya domin cikon bayani, sai kuma mu dora daga inda muka tsaya. Malama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا.
الله مدوكتين سركي ينا عمرني منزو صلى الله عليه وسلم أكن شوا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فكرنت كبيبيا كما كي أيكي دسا واند الله مدوكتين سركي أيكو ما كدشي أجكم وانا للتعبي ميرما سيندا ذاك أيكي دشي za ka isar da shi ga al'umma, ta kuma sanya shi a cikin ayyuka ta yin abin da alqur'anin yace a yi da hannuwa da abin da alqur'ani yace a hannu. Allah yace la mubaddila li kalimatihi, ba wanda ya isa ya musanya ko mai musanjan kalmomin Allah madaukakin sarki. Malamai suka ce kalmomi ko dai na hukuntawa ko kuma kalmomi na abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kaddara za su faru a rayuwa, ba wanda ya sai ya canja wannan abu da Allah madaukakin sarki ya nufata zai auku. Walan tajida min dunihi muljahada, wanda anan ne jiya lokaci ya cimma. Allah madaukakin sarki ya ce kuma sam ba za ka taɓa samun wata mafaka ba kuma bayan Allah madaukakin sarki. Duk inda ɗan adam ya kai da gudu, duk inda ya kai da zamewa, duk inda ya kai da kauce-kauce da kwana-kwana, duk inda ya kai da dora ma wa zuciyarsa tunanin ga wata mafaka can, to wallahi babu abin da ya isa ya kauce daga abin da Allah madaukakin sarki ya tanada masa. Da haka mafita a gare ka shine ka bi alqur'ani, mafita a gare ka shine ka bi abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallama da shi. Anan Allah ya yi wannan umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam a mataki na farko, amma kuma wannan umarni ne ga dukkanin mutane. Allah ya ce walan tajida min dunihi muljahada, idan aka alakanta da farkon ayar watlu ma uhiya ilayka, ka karanta ka bibiya ya kai annabi Muhammad, da ka anan walan tajida min dunihi muljahada, cewa ya kai annabi Muhammad ka sani cewa babu wani gurin gudu, babu gurin wani tsira, babu inda za a kauce, babu inda za a samu mafaka da abin da yake na azabar Allah madaukakin sarki idan mutum ya iya karanta wannan alqur'ani, ya iya bibiye shi, ya iya aiki da shi, to ba a inda zai samu mafita ko mafaka sai a nan gurin. Domin al-multahad ana nufin mafaka, inda za a je a kuya daga wani abu da ake tsoro ko wani abu da ake ganin zai cutar, to sai a je a samu wani gurin da za a fake a cikin sa. Wannan shine asali. To amma kuma yana zuwa da ma'anar karkacewa, kaucewa daga kan abin da yake na daidai, samar da wata maratsa wadda ba ita ya kamata a ce mutum ya bi tun asali ba. Ce yasa irin wannan ma'ana take fitowa ƙarara a cikin Al-Qur'ani, inda Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharil ladina yulhiduna fi asma'ihi sayusawna ma kanu ya'malun. Innal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. wuce gona da uri ƙetarewa akan abin da yake gashi shine asali amma sai ka tafi ka karkace ka bi wata hanya wadda take ba daidai ba wannan ita ce ma'anar da wannan kalma ta kan iya dauka a cikin alqur'ani mai girma a wurare daban-daban kamar yadda muka ji a cikin waɗannan misalai kuma tunatar da dan adam akan cewa babu wata inda zai samu fakewa akan abin da yake a kansa na ba daidai ba yayin da nan cewa wai wata rana zai samu inda wata lema da zata kubutar da shi daga azabar Allah wata lema da zata sanya yadda shi daga damka ko kuma wata kariya da za a bashi da zata hana a damke shi irin wannan tunatarwa da razanar su Allah madaukakin sarki yayi a cikin alqur'ani a wurare daban-daban qul inni lan yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada a wanda zai kubutar da kai daga abin da Allah madaukakin sarki ya nufata a rayuwarka gabaki daya kamar yadda idan ka aikata mummuna to lallai babu wanda yake sai ya kubutar da kai daga azabar da Allah madaukakin sarki yake nufi game da kai ko ya kaddara game da kai sakamakon mummunan aikin da kasance kana aikatawa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas wannan ayar ta nuna yadda Allah madaukakin sarki ya mawa manzo sallallahu alaihi wasallam umarni da cewa ya isar da sakon da yake a gurin Allah ta haka mahadin shine ya isar da sako yayi bayani ga mutane da abin da yaso daga gurin ubangijinsa utlu ma ruhiya ilaika ka karanta ka bibi ma'anar ka kuma isar da sakon a cikin wannan al'umma ta ka wanda gashi Allah madaukakin sarki ya gadar mana da wannan alƙali da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sauke na umarninsa da yayin isar da sakonsa ga al'umma da haka ya kai mai tunani duk wani tunaninka da zaka yi cewa zaka samu mafaka wallahi babu mafaka innal ladhi farada alayka alqur'ana naradduka ila ma'ad za a hada a mahada akwai magariyar tikewa duk yanda kake tunanin ga wani hazanan ga wani abin da kake gani zaka yi ruku da shi wanda zai kai ka zuwa ga ka samu ka fahu daga azabar Allah ka kubuta ka samu wata majingina wallahi yaudarar kanka kake yi kamar mai hangen kawalwal biya ne a cikin sahara a tsakiyar rana yana hangen kamar garuwa can amma ba ruwa bane ba in Allah ya nufin azabarsa zai sauka maka to babu wanda ya isa ya kubutar da kai daga wannan irin wannan bayani da Allah madaukakin sarki yayi a daidai wannan gaba a cikin alqur'ani yayi su a wurare daban-daban da na fuzza daban-daban domin walan tajida min dunihi multahada ba za ka samu wata mafaka ba sama da abin da yake a gurin Allah wanda take koma bayan Allah madaukakin sarki wannan Allah madaukakin sarki irin shi ne faɗa mana fanadau wala tahina manas wala yajiduna anha mahisa فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ duk wannan suna nufin suna tsammanin cewa za su samu mafaka ko mafuta malakum min malja'in yawma idin wa malakum min nakir ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila yaqulu al-insanu yawma idin ayna al-mafar kalla la waza duk yanda ake tunanin ga wani guri da za a je a samu sauki ko a samu mustaqarin abin da aka alƙawarta wanda suka yi mummunan aiki to Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan ba zai taba samuwa ba dan haka menene mafita tabi alqur'ani tabi abin da yake cikin alqur'ani hanya ɗaya dokar ka samu mafita a gurin Allah madaukakin sarki shine ne alladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu wa amilus salihati kai imani kai aiki na kwarai yaya zan gane imani na yana kan daidai yaya zan gane ayyukan da zan bauta wa Allah madaukakin sarki da su shine mafarko ta hanyar bin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam domin alqur'ani shine zai saita ka shine ya nuna maka sunnar cewa hujja ce shine ya nuna maka cewa sunna ciko ce ta alqur'ani ƙarin haske ce ƙarin bayani ce tafi suke da juna dan juma ne da dan jummai ba za ka rabe a tsakanin su ba ayoyi alqur'ani daban-daban Allah madaukakin sarki ya nuna mana irin yadda maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da umarninsa suke wajibi bi qul ati'u allaha wa ati'u ar-rasul ku yi da'a ga Allah madaukakin sarki ku yi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk abin da yazo da shi ba sha ci fadi bane ba molanka bane ba wahayi ne da Allah madaukakin sarki yayi a gare sa wanda yake zamantowa daya daga cikin hanyoyi biyu da ake isar da sakon wahayi wato dayar alqur'ani dayar kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. Da haka gabaki daya a shekacin kan din rayuwar tana tafe ne akan doran alqur'ani ga wanda yake so ya samu rabauta, wanda kuma yake bibiya, yake karantawa, yake hankalta, yake sanya alqur'ani a cikin ayyukansa. To ga sakamakon Allah madaukakin sarki ya nuna cewa lallai fa ba zai taba samun wani abu da zai kubutar da shi daga azabar Allah madaukakin sarki ba. Allah ya kiyaye shi. Na'am malama.
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا اتبع هواه وكان امره فرطا.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da umarni ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Lallai ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam, ya kai annabi Muhammad, ka haƙurƙurtar da zuciyarka, ka lallashi zuciyarka, ka bata haƙuri da juriya wurin zamantakewa, wurin zama da waɗanda suke suna ambaton Allah madaukakin sarki a safiya, da kuma maraice suna masu neman yardar Allah madaukakin sarki. A nan gurin wani umarni ne na musamman da Allah madaukakin sarki yake mawa manzo sallallahu alaihi wasallam, na cewa yayi haƙuri wurin zama da waɗanda suke masu ambaton Allah madaukakin sarki. Ambaton nan kuma a safiya da kuma maraice suna akan yanayin da cewa ba suna yin wannan ambaton bane ba dan wani abu, sai dan me neman yardar Allah madaukakin sarki cikin yin abin da yake Allah madaukakin sarki yayi umarni da a kasance a kansa. A nan gurin fadin Allah madaukakin sarki, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una. Yad'una a nan gurin a zahirin lafazin kuma wanda yake yafi shahara a gurin mutane shi ne addu'a a matsayin addu'a kenan ko. To amma kamar yadda muka sani, akwai kalmomin da a yaren Larabci sukan ɗauki ma'anoni daban-daban, kuma a yaren addini ma suna da ba da madlulat daban-daban waɗanda suke ba wai cin karo da juna ba ne ba, sai dai yalwar fassara da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin wannan kalma. Don haka addu'a tana zuwa da ma'ana mai faɗin gaske a matsayin al'ibada, kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce addu'a'u huwa al'ibada. Addu'a gabaki ɗaya ibada ce. Sannan kuma Allah madaukakin sarki yake cewa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah madaukakin sarki yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Manzo sallallahu alaihi wasallam yana haƙaito abinda Allah yake cewa ku roƙe ni zan amsa muku, ku kiraye ni zan amsa muku. Sai ya ce innal ladina yastakbiruna an ibadati, lallai waɗanda suke girman kai, suke kafafa, suke ganin cewa su sun wadatu da su yi bauta a gare ni, to sai da kuluna jahannama dakhirin, sakamakon su kuma su shine jahannama. Allah ya kiyaye shi. Sai malamai suka ce nan an ce addu'a, nan an ce al'ibada, kuma akan abu da yake magana, ashe addu'ar ibada ce, ibadar kuma addu'a ce. Kamar yadda kuma da maka kenan sai ya zama to gabaki ɗaya nau'i na ibada za a iya kira shi da cewa addu'a din. Sa'ilin da kuma a wasu suka ji addu'a tana zuwa a ma'ana wadda take keɓantacciya, ana nufin addu'a za ta iya zuwa a ma'anar sallah, kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin surat at-tauba, wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi. An hadin manzo sallallahu alaihi wasallam da yin wa munafikai sallah. Da haka a nan addu'a tana nufin me? As-sala. Sannan takan zo da ma'anar ita karan kanta addu'a din. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أي ادع لهم kai musu addu'a, domin addu'arka rahama ce a gare su, addu'arka dalili ne da zai gadar musu kusa, ya zai sa su samu sukuni a gurin Allah madaukakin sarki. Sannan addu'a yana zuwa da ma'ana addikir, ambaton Allah madaukakin sarki. irin nau'i na ambato da a cikin sa baya kunshe da lafazin da yake nuna kana roƙon yanzu ayi maka wani abu a gurin Allah madaukakin sarki. A'a, zikiri wanda yake tsarkake Allah ne, zikiri wanda yake girmama Allah ne, zikiri wanda yake nuna kana ganin kadarin Allah madaukakin sarki ba tare da kunsar ma'ana ta neman wani abu ba. Daka ashe addu'a yana zuwa da ma'anar azzikir kamar yadda kuma da sauran ma'anoni wanda suka dauku a bisa wannan kalma din cikin abin da yake nusus na addini kama daga Qur'ani har sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam. To a daidai wannan gaba sai malamai suka ce to anan gurin yad'una rabbahum wa ta'irin addu'a ake ne. Shin ana nufin addu'a ta sallan addu'a, ana nufin addu'a ta yin sallah, ana nufin addu'a ta zikiri da za su yi ko karatun alqur'ani, ko kuma ana nufin ibada bi sifa amma. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yana cikin waɗanda suka bada ra'ayi kansu akan wannan, yace wa amma qawluhu fadin Allah madaukakin sarki wasbil nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha fahiya 'ammatun fi man tanawalahu hadha al wasf mithlu alladhina yusalluna al fajra wal 'asra fi jama'a فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما يجي شيء رأينسا أنهم قرن يدعون ربهم بالمعنى العام اللفظ العام أتوكما أن الودة تكيما في إبادة ياكن شدوا الوان ديكي إبادة سيفة تمثالي دوات من دستكي سنة سلة lokacin asubahi da kuma lokacin sallar la'asar. Yace in dai sun yi wannan sallah ta jami'i to duk suna cikin waɗannan domin sun ambaci Allah bil ghadati wal ashiyyi. Bi ikhtisar Ash-Shinqiti rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa Adwa'ul Bayan yake cewa wa tahqiqu anna al-ayata tashmalu a'amma min mutlaq as-salati wallahu a'lam. In aka keɓance aka ce iyakar sallah ake nufi ko iyakar abu kaza, yace kamar an takaitar da zancen an dunkule shi guri ɗaya yafi bayuwa zuwa ga abin da yake fi dacewa da dai shine a dauki addu'a anan gurin bil ma'na al'am ma'ana mai faɗi, domin akwai ka'ida da take cewa tafsirul lafzi bi ma'nahu al'am aula min tafsirihi bi ma'nahu al'akhas. Idan akwai lafazi wanda yake dauke da ma'ana wadda take mai yalwa mai fa'i, sannan kuma ga wata ma'ana wadda take keɓantacciya dunkulalliya, to an fi so a dauki waccan mai fadin saboda abubuwa da dama za su fi shiga a cikinta sama da takaice shi akan wannan takaitacciyar ma'ana din, musamman idan babu wata kalina da ta tabbatar da wannan dunkulalliya ko takaitacciyar ma'ana. Allah ya sa bayani na ya fito. Dan haka a nan gurin sai mu ga inda malam ya nuna cewa tahqiqin shine a sanya ta bi lafzul am, sai ya zamanto duk wani nau'i na ibada, duk wani nau'i na aiki na alkhairi, duk wani nau'i na bauta ga Allah madaukakin sarki zai shiga cikin wannan. Amma idan aka keɓance aka ce iya addu'a ake nufi, to ragowa ba za su shiga ba. In aka ce iya zikiri ake nufi, ba za a shiga, wasu ba za su shiga ciki ba. In aka ce iya wanda suke sallar asubahi a jam'i ko wanda suke sallar la'asar a jam'i, da yawa ba za su shiga ciki ba. Da haka daukan shi a yalwar ma'ana din yafi sama da takaice wannan ma'ana din. Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake cewa ai ijlis ma'a alladhina yadhkuruna Allah wa yuhallilunahu wa yahmadunahu wa yusabbihunahu wa yakburunahu wa yas'alunahu bukratan wa 'ashiyan min ibadillah. Allah madaukakin sarki yana umarni ga manzo sallallahu alayhi wa sallama ne akan yayi hakurin zama, yayi haƙuri, yayi juriyar zama, ya lallashi zuciyarsa ya zauna da waɗanda suke masu ambaton Allah, suna masu yin haidala, suna masu yin godiya, suna masu tsarkake Allah, suna masu girmama Allah, kuma suna masu roƙon Allah madaukakin sarki a safiya da maraice daga cikin bayin Allah. Yayi haƙuri ya zauna da su, sawa'an kanu fuqara'a aw aghniya'a aw atiya'a aw du'afa. Malam yace waɗannan mutane wanda suka siffantu da waccan ɗabi'a ta ambaton Allah madaukakin sarki sun kasance ne talakawa ne, a'a masu kuɗi ne, a'a masu rauni ne, a'a masu ƙarfi ne, ko ma dai a wani ɓangare na mutane suke matuƙar sun siffantu da wannan sifa ɗin kai haƙurin zama ne su. Kun ga a nan gurin sai mu ga malam shi ya ɗan mai karkata zuwa matsalar ne waɗanda suke zikiri ta fuskar addu'a a matsayin azzikir kenan, ambaton Allah madaukakin sarki da tsarkake shi da na buzza wanda yake ya dace da muƙaminsa. Malam yace yuqalu inna nazalat fi ashrafi quraish, an ce ita wannan aya an saukar da ita ne saboda wasu manyan mutane wasu jagorori na cikin Quraishawa ina talabu min annabi sallallahu alaihi wasallama an yajlisa ma'ahum wahdahum lokacin da suka nemi manzo sallallahu alaihi wasallama waye zauna da su kadai a kebance ba tare da ya gwama su da sauran sahabbansa ba ba tare da ya gwama su da waɗanda su suke ganin waɗannan talakawa ne kaskantattun mutane ya zai a ce mu muna jagorori muna masu gari muna shugabanni muna masu kuɗi masu fada aje a zo a same mu a majalisai ɗaya da mu da talakawa muna zaune da haka sai suke ganin manzo sallallahu alaihi wasallama ya kebance musu zama wala yujalisuhum bi du'afai ashabihi ka bilal wa ammar wa suhayb wa khabbab wa ibn mas'ud suka bada misalan sahabban da a lokacin su ne ana ganin cewa ba su da abin hannu khabbab ibn al-arad abdullah ibn mas'ud bilal bin abi bilal bin abi rabah duk in wai suna ganin waɗannan cewa bai kamata a ce su a matsayin su na manya su zo su zauna tare da su a majalisi ba wal yufrid ulaika bi majlisin ala hif suke ganin waɗancan a ware musu lokacin su nan ya ku bayi ko da ake cewa ya ku bayi ka ware musu lokacin su da babu kuma ya ayyuhal mala'u ma ka ware mana lokacin mu daban amma bai dace a ce da mu da su muna gwama a majalisin ka lokaci guda ba فنهاه الله عن ذلك سي الله مدوكتي سكي يا هنا شي ايكته هكا دين فقال يجي ده شي ولا تقولي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كذا تقورا كذا تشي مسو كتاشي كتفي ودنن وند سكي امبتن الله مدوكتي سكي دين اسافيا ده مريتي malama sai ka wannan magana sai kuma ya kara mana da cewa wa amaru ayu sabira nafsuhu fil julus ma'a haula'i sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kara hakurkurtar da manzo sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya lallashi zuciyarsa gurin zama da su ta hanyar fadin sa me wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi da haka kuma shi ayoyin suna da alaka da juna waccan wala taturihi kada ka kore su wannan kuma wasbir nafsaka kayi hakurin zama da su ma'ana an ce karka kore su karka zauna da su fuska a cinkishe karka zauna da su a latilas karka zauna da su cikin yanayin da kai ma zaka takura kanka a'a kayi hakurin zama da su ka lallashi zuciyarka game da su al-qurtubi rahmatullahi alayhi a karkashin tafsirin wala taqulil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi min ayyin guda biyu da suke da alaka da juna da ita wannan wasbin nafsaka ma'a alladina yad'una rabbahum malan yace abun da ya faru shine su waɗannan jagorori na Quraishawa su zo sun samu Manzo sallallahu alaihi wasallam suka buga mishi misalai daga cikin sahabbansa waɗanda suke ganin sa masu rauni Abdullah ibn Mas'ud Khabbab ibn al-Arad da sauransu suke cewa wayyaya za a ce kamar su za su zo su zauna da waɗannan tare a majalisi guda suna daukan karatu ko suna saurara daga sabon Allah madaukakin sarki tarfa kuma ce a lokacin su waɗannan sun yi imani waɗancan fa basu imani ba kiran su wai da ake su saurara ma shine suke ba da terms and regulations da za su zo ma su zauna su saurara wai sai an ce gashi sai sun ba da wasu rules da za a bi wasu ka'idoji da suke ganin sai sun shimfida manzo sallallahu alaihi wasallama yayi dan haka lokacin da suka fadi haka sai mala yace fa hamman nabi sallallahu alaihi wasallama bidalik sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya dar su a ransa cewa kamar ya aikata haka dan yarar labi ba dan komai ba sai dan kwadayin da yake da shi ne su zo su saurara wata kila za su shiryu domin shi shiryuwar jagora a cikin al'umma mutum wanda yake mai kalma wanda yake da mutane a karkashin sa ba kamar shiryuwar mutum ɗaya bane ba wannan in ya shiryu ya fahimta kana sa ran shi kadai amma wancan ba kana sa ran a karkashin sa akwai umma da za su biyo gidansa ƴaƴansa matansa waɗanda duk yake da ya faɗa musu su ji za su shi sa ai ina ga wannan ma ai mantaqiyar hankalce ma haka ne ƴan siyasa shi sa kullun suna kan neman wa mutanen da suke da tasiri a cikin al'umma ba ruwan su da nau'in tasirin ka na kirki ne na kawai ne na alkhairi ne na sharri ne in dai kana da jama'a kaɗan daga cikin su ke iya tantance bari mu zabi na kirki mu banna banza amma su da musu tunda yawan jama'a suke so za su janyo waɗannan masu jama'a din su ra'ayin su dan haka Manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo mishi da wannan magana sai ya kira Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya umarce shi da cewa to ya dauko abin rubutu da takarda ko da alkalami da abin da za a rubuta akai na cewa a zo a rubuta wannan sharadi din wannan yarjejeniya din ta yadda za a zo ga abin da za a yi ana wannan tsaka da wannan abubuwa sai su waɗannan talakawa da suke wannan majalisi sai suka tashi sai suka dan tsame jikin su suka koma jiki guda suka zauna to sun gane su ne menene muhallin niza'a din yanzu akan su ake yin wannan tattaunawa din to da suka tashi suka koma wannan gefe guda fa anzalallahu wala taqbilil ladina yaduna malam imam al-qurtubi hake kawo wannan magana lokacin da suka tashi suka koma sai Allah ya saukar da cewa kada a kore su a cikin wannan majalisi din sannan kuma malam ya kara cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya karkata ne zuwa ga karbar ra'ayin su ko shawarar da suka kawo ko kuma abinda suke so sai an cika musu na sharadi da suke gani ba dan kai ba saboda kwadayin shi akan cewa su musulunta na farko a karan kawunan su na biyu kuma akan cewa suna da jama'a da zai zamanto cewa sun idan sun musulunta za su iya janyo ra'ayin su cikin wannan addini ya zamanto sun zo tare da haka sai ya aikata haka din sai Allah da kusa sarki ya hane shi da wannan shi yasa malam bayan ya kawo mana iya zuwa wannan ayar yake cewa Allah madaukakin sarki ya umarce shi ne ya haƙuri da su sai ka mana hadisi ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin sahihin sa daga Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu na cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama sifata nafari Sa'd yake cewa wata rana mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallama mu shida فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم سي سكتي مشركا مكة سكتي لمنزل صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يلتريبون علينا تقول وأن لن جد مجلس انقذوا ما أنا كذولا لو إن الناس رأينا الناس تامنا ولي الناس قولا لهم الناس لقد ينبجهم أو قام قاسوا عزونا أقبلت مجلس إذا أقولي أقولي سي ألا ربي فكان ببادة وديك أرمي وقال شي سعد بن ابي وقاص في جوا وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسميهما يجي اوديه wannan lokacin dani shi wake nan sa'd bin abi waqas وابن مسعود da abdullah bin mas'ud wa rajul min hudayl da wani mutum daga hudayl wa bilal da bilal da kuma wasu mazaje guda biyu ko wasu mutane guda biyu da yanzu bazan iya kawo sunan su ba فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع سعد يجي سي يدرسو ازوچير منزو صلى الله عليه وسلم ابيندا الله ينفع زي درسو قمه الادبي كده منزو صلى الله عليه وسلم بيجي زي مثلا الله يبر عيون سو با هو سي كذا سي يدرسو ازوچير شي ابيندا الله ما بكين سكي ينفع زي اوكو فحدث نفسه يتتونا da zuciyarsa ma'ana yayi koko kai komo akan wannan magana ta so ta kila iya samun maslaha a ciki bari dai ai abin nan saboda ina sa ran cewa watakila in akai musu haka za su amsa kiran Allah fa anzalallahu sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wala taqul lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi wannan ita ce ko shine asar din da duk in kika bibiya tattafan tafsiri a gargashin wannan ayar ana kawo wannan a matsayin sababun nuzul dalilin saukar wannan aya din ta wasbil nasr ma'an ladina yad'una rabbahum wannan aikin kuma na mushrikai na makka a daidai wannan lokacin ba kansu farau ba hali ne na waɗanda suka kasance jagorori masu iko a cikin mushrikai duk sanda aka zo ana kiransu akan gaskiya to sukan zamanto sun munakanta mabiya annabawa din da kalmomin da suke ganin zukatansu za su dade da in sun yi domin muzanta su daga cikin kalmomi akwai nuna cewa su ba kowan kowa bane ba talakawan gari ne suke binka dubiyan da Allah madaukakin sarki ya bamu labari akan Nuh alayhi salatu wassalam qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun ya za ai mu imani da kai bayan wulakantaci cikin musulmi suka yi imani da kai har za mu bi ka ba su su imuni a mu dole sai dai zamanto mu namu daban ne suna su daban daga in za mu bi ka sai dai in babu su amma tunda suna binka ai ba sai mu ma mu zo mu kasance akan wannan ba sannan malam ya kawo mana hadith da dama wanda asahha kuma wanda yake ya fi takeice ma'anar shine anan gurin kamar akwai wata falala ta musamman ta zama da waɗanda suke masu ambaton Allah madaukakin sarki domin Allah ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam umarni da ya haƙuri ya zauna da su sai ya kawo mana hadithin daga Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda hadithi ne ingantacce inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala fi min salati al-ghadati hatta tatlu' ash-shams in zauna tare da mutane wadanda idan sun yi sallar safiya wata sallah kenan asubahi suna zama su ambaci Allah madaukakin sarki har zuwa hudowar rana. Ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Isma'il, yafi min soyuwa a zuciyata sama da in ƙanta bayi guda hudu daga zuriyar Isma'il alayhi salatu wassalam. Wala an aq'uda min qaumin yadhkuruna Allah min salati al-'asr ila an taghrib ash-shams, sannan kuma in zauna da mutane waɗanda suke suna ambaton Allah madaukakin sarki tun daga lokacin da suka yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana. Ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan, yafi alkhairi a gare ni sama da in ƴanta wuya guda. Da Allah kun san ladan ƴanta wuya kuwa addini, wataƙila yanzu ba za mu gane girman ma ibada ba, saboda babu bayi da abin da ake faɗa haƙaitowa muke yi muhararu, amma ba za mu gane girman ƙangin da aka cire mutum daga cikinsa. Hadisai kuma suna nan da dama waɗanda suke nuna yalwar roman ladan da Allah madaukakin sarki ya sanya a bayansa waɗanda suka kasance masu ƴanta wuya. To amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zaman shi da masu ambaton Allah irin wannan lokuta ya kwatanta shi da ba ƴanta wuya ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, har guda. Wanda ya nuna ashe zamani na alkhairi, zamani na falala. Shi kuma alkhairi duk inda yake to Allah madaukakin sarki yana kishin manzansa, yana sa su akan gurabi na alkhairi, yana sanya shi akan ɗabi'u na alkhairi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kai kam lallai kana da halaye na nagarta, halaye na girma, halaye na mutuntaka. Shi yasa duk wani hali da kika sani kyakkyawan hali da zaki kalle shi in dai ya dace da abin da yake ka koyarwar addini, to manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sifantuwa da wannan hali da kare din. Shi yasa ce innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce sanubi ya aiko ni domin ya zamanto na ba da wani misali, wani samfuri, wani dalili na duk wani ciko da ake bukata, duk wani dan adam da ake so a ganshi a ce wannan nagartacce ne mai hali na kwarai, to a zamanto misali akan manzo sallallahu alaihi wasallam. An rufe kofa babu wani daga shi, an gama indai a gurin nagarta ne. To tunda wannan ɗabi'a alkhairi ce, sai Allah madaukakin sarki ya mawa manzansa umarni da ya kasance akan wannan alkhairi. Kai kuma duk sanda kaji an yi umarnin alkhairi, me kake kokari kai ka siffantu da wannan ɗabi'a din ta alkhairi? Da haka Allah madaukakin sarki ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, ka lallashi zuciyarka, ka haƙurƙurtar da zuciyarka, ka ba wa zuciyarka ƙwarin gwiwa, ka yaƙi biyewa son zuciya gurin haƙurin zama da mutane nagartattu, mutane masu bautawa Allah madaukakin sarki, mutane da suke masu riƙo da addini, ba wai waɗanda za su bautawa Allah madaukakin sarki a yini da daddare kuma suke ba, ba wanda suke zaɓen lokaci ba, a gabaki ɗaya yininsu yana tafiya cikin bautar Allah madaukakin sarki. Mafararsa ibadar Allah, makarar yini ibadar Allah. Allah ya samu dace. Allah ya ce wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, kada ka ketare su, kada ka kawar da ganinka, kada ya zamanto ka kautar da idanunka daga kan su waɗannan dinnan da ake cewa isbir nafsaka, ka haƙurƙurtar da ranka, ma'ana kada ka shallake su, kada ka ga shikenan waɗannan ai su na kusa ne, ai an riga an gama da su, ka tafi hanyar na nesa. Malam ya ce wala tasrif aynaka ya Muhammad anil ladina ya'buduna rabbahum bil ghadati wal ashi, kada ya kasance ka kautar da ganinka ya kai annabi Muhammad akan waɗannan waɗanda suke masu bauta wa Allah madaukakin sarki ta cikin dukkanin abin da nau'i na bauta zai kunsa a safiyarsu da maraicensu. Kada ka kautar da ganinka akan su, kar ka manta da su, ka shallake su, ka tafi hangen waɗansu. Malamai suka ce wai ni rata take haibatihim wa zayyihim, saboda wataƙila yanayin da ake ganinsu a kaina ba mutane ba ne masu kwarjini, ba mutane ba ne wanda suke sanye da manya-manyan tufafi na alfarma, a mutane ne waɗanda suke masu rangwamen yanayi. Muhtaqiran lahum, kada ka kautar da ganinka game da su, kana mai ƙasƙantar da sha'aninsu. Fatajawazahum ila ahli sharaf wal jahi wal ghina was sarwati tamihan ila mujalasatihim badalan min ulani, kada ka maida hankalinka akan waɗancan waɗanda suke masu dukiya, masu fada'aji, masu abin hannu, masu girma a cikin al'umma, kana mai kwaɗayin cewa wai idan ka zauna da su, mabiyansu ko waɗanda suke tare da su za su zamanto su ma sun samu damar da ko kuma sun kwaɗayi zuwa ga saurarenka ko bin addininka. Kar kwaɗayin wancan ya sa kai ne ka ɗauke ganinka a kan wannan innan ɗin da suke a gaba, domin waɗannan naka ne, alkhairi yana a tare da su, ga suna bauta wa Allah madaukakin sarki a koyaushe, sannan kuma suna yin wannan bauta ne ba dan kowa ba, sai domin neman yardar Allah madaukakin sarki. Abdullah ibn Abbas malin ya ka mana fassarar da yace wala tujawizu ila ghayri, kada ka wuce su ka tafi zuwa ga wurin su. Tatlubu badalan ashab ash-sharaf wal tharwa, kana mai neman manyan mutane da wadanda suke masu hali a ciki al'umma, domin waye zaman tun idan suka zo za su yi tasiri a cikin addinin, ko kuma za su yi tasiri a cikin karfafar da'awar a daidai wannan lokaci. Irin wannan umarni Allah madaukakin sarki ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama shi a wurare daban-daban. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alayhim waghfir janahaka lil mu'minin wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa. Duka wannan Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallama kuma duk cewa kada ya tafi yadda ganin sa ya ketare na gaban sa ya tafi kayyan wadancan. A nan gurin sai malamai suke cewa ku duba ku ga girman ladabin da Al-Qur'ani ya mawa manzo sallallahu alaihi wasallama magana da shi. La tamuddanna 'alayka, kada ka karkatar da ganinka, kada ka bari idanunka su tafi wani, an juyar ko an dora karkatarwar akan idanun ba akan kinkaran kan manzo sallallahu alaihi wasallama. La tamuddanna 'alayka, kada ka karkatar da idanunka ka ketare ganinka ka tafi, ba kai karka karkata ba da karanta. Himmatul ladabi da za'imu wa manzo sallallahu alaihi wasallam gurin abin da ya shafi wani abu da ake so a nusar da shi akan kada ya fada cikin aikata wannan abu, ko da kuwa a zahiri ya himmatu ko ya tarsu a ransa, kamar yadda hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas ya nuna cewa me a ce abun da ya tarsu da Allah ya fada da su a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan yana in yana koyar da mu wani abu, so yana nuna mana tsananin ladabi da ya kamata a yi gurin hakaito batutuwa na manzo sallallahu alaihi wasallam, musamman a irin wannan maqami. Din Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa lam yurid an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yaf'ala dhalik, manzo sallallahu alaihi wasallam bai aikata hakan ba a zahiri. Wannan tarsuwar ce ta irin wancan hadisin, walakin Allah nahahu an ala an yaf'alahu, Allah madaukakin sarki ya hane shi akan ya aikata haka din. Yace walaysa hadha akthar min qawlihi la in ashrakta la yahbatanna 'amalu, wannan kuma bai fi girma sama da fadin Allah madaukakin sarki ba, la in ashrakta la yahbatanna 'amalu, lalle idan kai shirka to aikin ka zai rushe. Wa in kana Allahu a'adahu min ash-shirki, gashi dai Allah madaukakin sarki ya kiratar da shi, ya kubutar da shi, ya bashi kariya daga shirka, amma an ce la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka, da haka wannan din ma bayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba, amma aka hana shi da ya aikata din kamar yadda waccan shirka take cikin matakin kololuwa na kariya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba. Allah ya samu da gurin Allah akan aikata munanan abu, shirka tana san farko, Allah ya kare shi ya tsare shi daga aikata haka din tun kafin aiko sa a matsayin mai manzo sallallahu alaihi wasallam, amma Allah ya kare shi. To in har ita da ya samu wannan kariya, Allah ya ce da in ashrakta la yahbatanna 'amaluka, sai ya zaman to ashe ba yin yayi ba hana shi ake yi ya aikata, kamar yadda kuma idan aka buga misalin akan ta ake magana akan sa, to kowa sai ya shafa kansa ne ruwa da Hausawa suke cewa. In Allah ya ce manzo idan kai shirka ayyukanka za su rushe, in an ce kada ka dauke ganinka daga waɗannan waɗanda suke masu ambaton Allah, ka tafi tunanin masu hannu da shuni masu ƙarfi, ka maida hankali akan to wanda duk yake a madadin wanda a makwafi ko ce a matsayin da bai kai na manzo sallallahu alaihi wasallam ba, in ba bi aula. Da haka lokacin da kike isar da wani sako, kike wayar da kan mutane, kike kiran su zuwa gaskiya, kike karantarwa, kike wa'azi, kike kaza, kada ki karkatar da tunaninki zuwa ga ke tunaninki shine ki kirawo manyan gari, ke majalisin ki zamanto masu hannu da shuni ne a zama a ciki, ke makarantar ki zamanto matar alhaji wani, yar gaye wance, dakta wance, wace ce wance, matar dan siyasa wance, shine alfaharinki. In kika samu kanki a irin wannan, lallai akwai tsoro akan shi. Kuma Allah ya ce wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya, Allah ya samu dace. Allah ya ce wala tuti' man aghfalna qalbahu, kada kuma kai da'a ga wanda yake mun gafalar da zuciyarsa, wanda muka shagaltar da zuciyarsa, wanda muka tabar da zuciyarsa an zikrina daga ambatanmu. Allah madaukakin sarki ya nuna waɗancan mutane da suka zo da wannan bukata a matsayin cewa ne zuciyarsu a taba take, zuciyarsu ta riga da ta gafala daga ambaton Allah madaukakin sarki, zuciyarsu ba wadda take mai kyau bace ba da har za ta furzar ko ta fadi sako da yake na alkhairi ballan da ai musu biyayya a kan shi. Wala tuti man aghfalna, ai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuti man aghfalna qalbahu, ai man ja'alna qalbahu ghafilan, kada kai da'a, kada ka saurare su, kada ka bi shawarar su, kada ka ba maganganun su damu da za su zauna a zuciyarka kai ballan da naka yi aiki da shi ko kai musu da'a akan ra'ayin da za su kawo. Saboda me aghfalna qalbahu, already su dama zukatan su me a taba suke, a karkace suke, ba su zaga cikin zukata waɗanda suke rayayyun da za su ba da sako na alkhairi, zukatan su gabaki dai a cikin gafala suke. To a nan gurin an zikrina, malamai suka ce an zikrina daga ambatonmu ake ma'ana, bil ma'ana ko dai ya zamanto ambaton Allah gaba ɗaya ko kuma ana magana ne akan alkur'ani, domin ambaton Allah yana zuwa da waɗannan ma'anoni in ko dai zikrullah wanda yake dukkanin wani nau'i na ambaton Allah madaukakin sarki zai iya shiga ciki, ko kuma azzikr bi sifa khassa ana nufin akan alkur'ani, domin Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, lallai mu muka saukar da wannan ambato yana nufin alkur'ani, wa inna lahu lahafizun wa hadha dhikrun mubarakun anzalna, Allah ya ambaci alkur'ani akan cewa ambato ne mai albarka. Sai malamai suka ce a nan gurin shin ana nufin malamai sai suka ce a nan gurin shin Allah madaukakin sarki yana nufin aghfalna qalbahu an zikrina, ambatonmu wanda yake alqur'ani din kadai, ko kuma ana nufin zikri bi sifa amma aw bil ma'nahu al'am, na cewa dukkanin wani nau'i na ambaton Allah madaukakin sarki zai iya shiga. Daga cikin wanda suka kawo wannan maganganu kusan zamu iya cewa duk littattafan tafsiri galibi za ka samu wannan ma'ana, mas'ala din suna kawo ta a ciki. Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi a cikin tafsirin wannan sura mai albarka yake cewa aghfalna qalbahu an zikrina, ya'ni an zikrihi iyyana aw an zikri alladhi anzalnahu, ko dai Allah madaukakin sarki ya rufe zuciyar, ya gafalar da ita, ya tabartar da ita, ya shagaltar da ita daga ambaton Allah madaukakin sarki, ko kuma daga me karanta alqur'ani da bibiyar ma'anar alqur'ani ballan tana su samu tasirin da yake a cikin alqur'ani. Yace fa'al al-awwal yakunu al-murad al-insan alladhi yadhkuru Allah bi lisanihi duna qalbihi, yace idan aka dauki wannan ma'ana ta farko sai ya zamanto ana nufin wannan mutum wanda yake zai ambaci Allah madaukakin sarki kadai da harshensa ba tare da zuciyarsa ba. Wa 'ala al-thani yakunu al-murad ar-rajul alladhi aghfala Allah qalbahu 'an al-qur'ani falam yarfa' bihi ra'san wa lam yara fi mukhalafatihi ba'sa, shi kuma na biyu sai zamanto wani mutum ne wanda Allah madaukakin sarki ya shagaltar da zuciyarsa daga bibiyar alqur'ani ballantana ya dahu da al'amarinsa. In ana magana akan alqur'ani bai damu ba, in an ce za a saurari ma'ana alqur'ani bai damu ba, in an ce ga wata fa'ida daga alqur'ani bai damu ba, in an ce ga wurin da za a je a zauna, za a haddace, za a karanta, za a bibi ma'ana, sai ya ji duk wannan bai dame shi ba. abin da ya dami shi shine sharholiyar duniya da abubuwan da yake ganin sai wasu abubuwa da za su sa ko dai ya samu dukiya ko ya samu wasu abubuwa na kyalkyalan rayuwa, sannan kuma baya ganin asaba wanda yake yi wa alqur'ani a matsayin wani abu, bai dauke ta ma a matsayin laifi ba, da baya karanta alqur'ani bai ji cewa rayuwar shi ta tawaya ba, ba ta karanta alqur'ani a cikin rayuwarta bata ji cewa tana jin damuwa da kunci ba, bata ji cewa zuciyarta ta rasa wani abinci da take bukata wanda zai zamanto da shi ne wannan zuciya za ta rayu da shi ne za ta samu sukuni ko kwanciyar hankali. Shi yasa a wannan irin umarni da Allah madaukaki sarki ya mawa manzo sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, kada kai musu da'a domin zukatan su ba rayayyun zukata bane da za su ba da sako na alkhairi. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إلا الحياة الدنيا. Allah madaukakin sarki yayi mawa manzon shi umarni a nan irin yadda ya masa akan a can gurin ya cewa kada ya biye mawa irin wannan, wala tuti'il kafirin wal munafiqin wala tuti' minhum atiman aw kafura, wanda yake kafiri ne zuciyarsa babu hasken ambaton Allah madaukakin sarki a ciki, wanda zuciyar shi take cike da gafara, to lallai wannan in ya baka shawara ma karka sanya ta a cikin abubuwan da zaka yi izina da su domin bai dauke da rayayyar zuciyar da zaka bada tasiri na alkhairi, shi kansa a cikin matsala yake. Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, shi shine yake bukatar a bashi shawara ga abin da zai yi ma ya rayu rayuwa mai dadi ya samu nutsuwa, zuciyar ta fita daga wannan yanayi na gafala da take a kansa ta dawo akan abin da yake na daidai. الماوردي رحمة الله عليه أشكين تفسير النكة والعيون يا كام جنا أكن أشي ومنين أكي نفي قوم يزوجها أنت كسر شيء أكنسا زاتي ونزوج الجفل اللي ياتي أتك أي شيء يتي إبطال الوقت بالبطالة متين زمن توي نام يبات لوك تنسى أكن زمن كوي كي تتفي الدرع وكبا أكيد وتا أجندا مي كوبا أكيد وتا من فاد تكسر أجبت على الخير haki da wani buri na addini da kike so kiga rayuwarki ta ci gaba, kin gyara rayuwarki, kin gyara kusancin ki da Allah madaukakin sarki, kullun kina nan zaman karazube, to lallai ko kin dau hanyar me tabbatar da gafala. Yace annaha qulu amal, wasu kuma sun ce a abinda ake nufi da gafala shine dogon buri da kwadayi da sa rai, kullun hangen na nesa, kullun hangen wance ta daura zani kaza, wance ta rike waya kaza, wance gidanta ta sa kaza, wance ta yi kaza, kullun kina buri kina kwadayin kema ya za a yi riski wannan kina nan, to daga wannan zuciyarki za ta tafi gafala domin zai zama cewa wannan shine shaghalin tunaninki, abinda kawai zuciyarki da tunaninki kullun zai dinga tafiya kake nan, ya za ki yi riski wannan. In ko zuciyar ta zama torayayya, tunaninka ya za a yi ta hadu da Allah lafiya, ya za a yi ta yardar da Allah, ya za a yi ta samu kyakkyawan sakamako, to ai wannan zuciya ko za ta rayu akan alkhairi saboda za ta aikata abinda zai cimma da ita zuwa ga wannan. Da haka shi yasa malam yace a magana ta uku kuma yace annaha ma yurisul ghafla, ai anan man aghfalna qalbahu, ba ana nufin ma an rage annan ba, a'a suna aikata abin da yake zai gadar da gafala din, kamar rashin karanta alqur'ani, rashin ambaton Allah madaukakin sarki shine ya hana zukatan nasu su zamanto sun rayu, da haka tunda ma ba sa ji ai shikenan zukatan nasu su zamanto gafala, yau Allah madaukakin sarki ya samu dace. Allah ya ce wattaba'a hawahu, wani ƙarin sifa akan wannan yanayi din da suke a kansa, bayan sun kasance a fanna qalban wa an zikrina, an rufe zukatansu, an tabar da su daga ambaton Allah, sai ya zamanto me abinda zai biyo baya shine bin san zuciya, domin shi ambaton Allah gyara rayuwa yake da seta ta ita zuciya ta dan adam, takan iya zamanto ta kwadaitar da shi zuwa ga abinda yake mummunan aiki, ta kwadaitar da shi zuwa ga bata da halaka da tabewa, ta kwadaitar da shi zuwa ga sha'awa-sha'awa da zuciya za ta iya kwadaituwa zuwa gare shi, amma in aka samu ambaton Allah sai ya seta wannan zuciya din. Da haka ittaba'a hawahu, shi da ya bi san zuciyarsa saboda zuciya a gafala take, sai ya zamanto asara ittiba'a shahawati nafsihi, ya fifita ya daukaka bin soyayen zuciyarsa da sha'awa-sha'awan da zuciyarsa take da shi sama da abin da yake Allah madaukakin sarki yana so, sai zaman to ya zabi kafirci, ya zabi shirka, ya zabi saba ma wa Allah madaukakin sarki akan yayi imani, akan ya kadaita Allah madaukakin sarki, a kuma kan ya zaman to mai da'a ga Allah madaukakin sarki. Da haka tunda zuciyar shi ta biye mu wannan, ai ba yi da aiki ko sai abin da zai cutar da kansa, sai kuma abin da yake ganin zai yi domin ya kawo wani tasgaro a cikin addini, kamar yadda wannan mushrikai suka yi a wannan abu, domin ɗabi'a ce suka yi ba ta addini ba, dabi'a ce ba ta wanda ya dauki kansa a matsayin ba komai ba, dabi'a ce ta da suke ganin cewa addini ya kamata ya zamanto na wasu mutane na musamman ne a cikin al'umma masu babban matsayi, ba waɗanda suke ana ganin su a matsayin talakawa ba. Allah madaukakin sarki ya ce wa kana amruhu furqa, wanda kuma lamarinsa ya zamo a sukunkuce, ya zamanto cike da ketare iyaka, ya zamanto cikin sakaci, ya zamanto bata da hasara da kabewa. Wanda ku wannan yake al'amarinsa, ai in zai faɗa ba za a saurare shi ba, in zai yi umarni ba za a yi masa da'a ba, in zai ba da shawara ba bai kamata a saurari shawarar shi ba, balle tana a sanya ta a cikin aiki. Domin furqa yana nufin wuce gona da iri, wani lokaci yana zuwa da asuf wauta, mutum mai aiki na wauta wanda yake bai dace da rikaccen hankali ba, yana zuwa da ma'anar bata da rashin bin hanya wadda take ta daidai, yana zuwa da wuce gona da iri, ƙetare iyakar da bawa yakan iya zamantowa ya kasance a kai. Naka sun kasance matakansu shine daga gafala sai bin son zuciya sai kuma mai halaka da hasara da tabewa. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Dan haka الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يتي شغل عن الدين وعباده ربه بالدنيا وند يكي يا شغلتو دغا الدين ده عباده ازوا غا ابن ده يكي نكي ميكل الدنيا ده جن دادن تا ده موريوتا. وكان امره فرطا اي اعماله وافعاله سفه وتفريط وضياع, ما نيتي سي زمانتو ايكنسا ده duk wasu abubuwa da zai gudanar ƙarshe a ciki sun tashi a matsayin wauta, sun tashi a wuce gona da iri, sun tashi a matsayin bata lokaci da yayi mawa kansa. Wala takun mudi'an wala muhibban li tariqatihi, kada ka kasance mai masa da'a, kada ma ka so wannan hanya ko wannan tafarki da yake a kansa. Wala taghbithu bima huwa fihi, kada ka yi kwaɗayin ka ji ina ma ni ma in kasance a kan wannan matsayi. Ghifa kenan, mutum yana kan wani abu da ake gani na matsayi ko alkhairi ko sharri, ka ji kana fatan ka kasance a kan wannan yanayi ɗin da suke a kansa. Wannan wanda wani jan hankali ne ƙwarai da gaskiya irin rayuwar da muke ciki a yanzu. In ka ga mutum Allah ya bashi wani abu na ƙyale-ƙyalen rayuwar duniya, in ka ga mutum yana kan wani abu na miƙe ƙafa ko yana wani abu na wadata ko wani yana wani abu na dama da Allah madaukakin sarki ya bashi, kada ka ji ka darsu a cikin zuciyarka da cewa kana faɗayin wannan abun kana san shi, domin baka san matsayin wannan abun shi a gurinsa, baka san me Allah madaukakin sarki yake nufi da wannan abun da ya bashi ba. Ta iya yiwuwa ke shiryar da bin daidan yana gurinki, shi kuma Allah ya jarabce shi da wannan. Wannan kuma ba yana nuna cewa wanda yake da shi baya kan daidai ba. Tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam akan wanda suke da shi kuma suna kan daidai, ya ishe mu misali ya na Khadija radiyallahu anha, ya ishe mu misali sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, ya ishe mu misali sahabbai da dama wanda suka yi amfani da duka dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba su gurin daukar kalmar Allah da yi ma wa addini hidima. Amma abinda ake so shine kada ka sanya wannan abubuwa na suna na matsayi na abinda za a mallaka ya zamanto shine ma'auninka a rayuwa, gurin tantance suwaye za ka samu kusanci da su da suwaye za ka yi nisa da su, suwaye za ka jingina kanka da su, suwaye za ka ƙoƙarin raba kanka da su, suwaye wanda za ka ji ina ma in kasance irin su. Ke damuwarki an ce wance mai kuɗi ce, damuwarki an ce wance ta yi suna ta yi shahara, ga cikin wannan musiba da muke fama da ita a zamanin nan yanzu, zamani ne na fitinuwa da abin da ya shafi shuhura. Sunan wane ya ɗaukaka? Ɗaukakan nan ta kirki ce ta akasin, ta ce kawai sai ka ji wai ana kwaɗayin waɗannan. Shine aka gani matasanmu a social media sai ta kwaɗaituwa, suna ruɗuwa da waɗannan wanda sunan su yayi amo a kafafen sada zumunta, wani ba abin da yake aikatawa ko na misƙalar zarafin a wannan kafa na alkhairi, amma yana da ɗimbin masoya, ɗimbin mabiya, ana ta neman followers, ana ta neman likes, ana ta neman kaza, kana ganin cewa wai abin da yake kai na wani abu ne na alkhairi ko wani abu na jin daɗi da kai ma kake so kasance a kai. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Don haka Allah madaukakin sarki ya ce wa kana amruhu furda, al'amarinsa fa gabaki ɗaya ba alkhairi bane a ciki, ƙetare iyaka ne, hasara ce, taɓewa ce, wadda ɗan adam a daidaitaccen hankali bai kamata a ce ya kasance a tattare da wannan ba. Don haka kada ma kai faɗayin ya kasance kai ma ka faɗa a cikin wannan. Wannan aya tana ƙunshe da darussa masu yawan gaske wanda yake lallai ya kamata mu ja hankalin juna kuma mu yi wa juna wasiƙi a kansa. Abu na farko wasbir nafsaka ma'an ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Akwai umarni akan cewa ya zaman duk mutum ko yaushe yana tare da mutane kirki, mujalasat al akhyar, mutum ya zaman duk ya kulla alaqati a zaman takewar rayuwa ne, a wurin karatu ne, a kai komanki ne yau da gobe ne, ya zaman to kina cuɗanya da mutanen kirki. Kada ki tauna ma'ayin duniya a matsayin iya abin da zaki auna mutanen da zaki alaka da su. Nagarta a mai kuɗi ne ko a talaka, domin shi nagartacce yana da fa'ida a cikin zamantakewa da shi, cikin abin da bayi da iyakar alkhairin da zaki samu a ciki. Abu ɗaya tab da zai nuna mana haka faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam, da yanda ya nuna mana yanda aboki na ƙwarai yake na san alkhairi a jikin abokin zamantakewarsa, sa'in da kuma wanda yake akan mummunar ɗabi'a shi ma yake na so a jikin wanda yake zamantakewa da shi. To ke kiya so ki zauna da wanda aka gurɓata ki? Kiya so ki zauna da wanda ba za ta tunatar da ke Allah ba? Kiya so ki zauna da wanda alaƙar ki da ita iya nan ne an je lahira, kowa yana neman tsari da kowa? Al-aqillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Allah ya ce duk wata alaƙa da ake gani, wata abokantaka, wani ƙawance, wani kullewa, wani aminantaka, wani sahibanci, ko ma menene za ki kira shi, mai ƙarewa ne sai wanda aka yi shi akan me? Tsoron Allah madaukakin sarki da kiyaye dokokin Allah. Da haka ashe zama da nagartattun mutane abu ne wanda yake da asali a addini, kuma Allah madaukakin sarki ya yi mawa umarni ga banzu sallallahu alaihi wasallam da ya zauna da nagartattun mutane, min babi aula mu yanzu ya zama tun kokarin kewaye kanmu da mutane waɗanda suke nagartattu. Sannan a cikin wannan ayar za mu fahimci yanda ake son mutum har kullum idan abu na alkhairi ya samu to ka tursasa zuciyarka akai, ka haƙurƙurtar da zuciyarka akan ka bi wannan abu. Kada ka kasance kawai kana kallon me rai zai dadada da shi, me za a more, me za a yi sharholiya, me za a yi farin ciki, a'a. Domin ita wuta da Allah madaukakin sarki ya halice ta sai ya kewaye ta da abubuwa waɗanda suke na ƙawatawa, na jin daɗi, wanda rai zai iya karkata a kansa. Sa'ilin da ita kuma aljanna sai aka kewaye ta da abubuwan da sai an tursasa zuciya, sai an lallashe ta, sai an yi da gaske, sai an yi mazantaka gurin tabbatar da aikata. Ashe in kinka gani zaki bi ma zuciyarki akan abin da take so, innan nafsa la'ammaratun bisu, za ta iya miki umarni a koyaushe cikin abin da yake na ba daidai ba. Don haka ko kin ji zuciyarki ba ta san alkhairi, ki haƙurƙurtar da zuciyarki akan wannan. A cikin wannan aya akwai falala na zama da waɗanda suke masu ambaton Allah madaukakin sarki, masu addu'a, masu ibada. A cikin wannan aya akwai nuna falalar ikhlasi da cewa shine tushen aiki, shine asalin aiki. Domin Allah madaukakin sarki ya ce wasbir nafsaka ma'an ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, da ambata anan kadai. Sai mu ce kowane irin ambato zai shiga, amma an ce yuriduna wajhahu, suna yi ne suna masu neman yardar Allah madaukakin sarki. Ashe neman yardar Allah, tsantsanta ibada domin Allah shine tushen aiki, ya zama to ya samu sanfi na alkhairi. Sannan a ciki akwai kwadaitarwa zuwa ga ambaton Allah madaukakin sarki a safiya da maraice. In an dauke shi bi ma'anar khas ko kuma mun dauka zikiri, duka yana kunshe da ne ambaton Allah. Shi sa wannan azkarin na safiya da maraice kar ayi wasa da su, ayi wannan bayan asubahi, ayi wannan bayan la'asar, yana daga cikin abubuwan da za su gadar wa mutum alkhairi mai yawan gaske a cikin al'amuransa. Sannan fadin Allah madaukakin sarki yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu, suna nufin yardar Allah madaukakin sarki, suna nufin samun kusanci ga Allah madaukakin sarki, suna nufin su yi abin da yake zai zamanto ya dadada a zukatansu su gurin cewa sun yi abin da zai yardar da Allah. Malamai suka ce a nan gurin akwai isbatul wajhi lillahi ta'ala, akwai tabbatarwa da Allah madaukakin sarki cewa ya tabbatarwa da kansa fuska shi a zatinsa. Amma me laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, fuskar ta ba irin fuskar da kika sani ba ce, ko kika taba gani ce, ko kike hasashe, ko kike hangowa, ko kike mafarki. Fuskar Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sanin wace iri ce, amma tunda ya faɗa mana akwai ta, to lallai zamu yadda ita. Duk da anan Allah madaukakin sarki ya faɗi a cewa yuriduna wajhahu, suna neman yardar Allah, haka malamai ake fassarawa. To amma ai a wasu wuraren ya tabbatar da yana da fuskar wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Sannan a cikin wannan akwai yau cewa mutum ya kasance yana yin addu'a da safiya da maraice ya fi bayuwa zuwa ga amsa masa, kamar yadda al-qassab ya kawo a cikin lissafin sa an-nukatul dalla 'ala al-bayan. Sannan a ciki akwai ishara, nuni da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam koda a ce ya rabu da waɗannan din li maslaha in dai al'amarin ya zama to maslaha ce diniya to baya bayuwa zuwa ga matsayin alissa fashi akan lebi ka rabu da wasu mutane ko ka bar su ko ka ketare ganinka akan su saboda wata maslaha ta addini domin a cikin tarayyar akwai abin da zai iya bayuwa zuwa ga wata matsala zai iya bayuwa zuwa ga wata illa to a irin wannan babu lebi amma waɗannan saboda alkhairi ne a tare da su shi yasa a cikin fadin Allah aghfalna qalbahu ya zamanto mun tabar da zuciyarsa mun shagaltar da zuciyarsa a ciki akwai dalili karara wanda yake nuna cewa duk abinda bawa yake yana yin sa ne bisa abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma ya ga dama dan haka duk abinda yake faruwa a duniya komai kankantar motsi komai girman sa yana faruwa ne cikin mashi'ar Allah madaukakin sarki wa ma tasha'una illa an yasha Allah ولو شاء الله ما أشركوا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ختم الله على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ذكر أن آيين سنن أن لا نيكي لمشيئة أن لا نيكي شريروا ذاك سيزا من تولنا الردين يقرر أكم فرقة تأكيد القدرية وند سكيتشي ولا قدر babu kaddara rayuwa kawai tana tafiya ne sasakai ba wanda ya shirya ba wanda ya tsara ba wanda ya san me zai faru wannan duk baya cin abin da Allah ya sani kawai rayuwa tana tafiya haka nan ne bayan Allah ya ce aghfalna qalbahum sai muka tabar da zuciyarsa ashe Allah ne ya ga dama ya kuma kaddara wannan abun zai faru to wannan kadan kenan daga cikin fa'idojin da zamu iya fita da shi a cikin wannan aya lalle wannan aya tana da darussa kwarai da gaske kuma ga daliban ilimi wanda suke sha'awar bibiya za su iya ƙara bibiyar tafsirai na malamai da ta'liqat da aka yi da cire fawaid a cikin ta domin lalle akwai darussa masu dimbin yawa a ciki kadan ne yanzu na kawo saboda kurace wani lokaci dole dan tsaya nan insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki in ya nufe mu da ganin gobe da rai da lafiya kuma nake roƙon sa da ya ba mu dama sai mu dora abinda yake na gaba abinda na faɗa ne dai Allah ya sa mu tarayya a cikin lada wanda kuma nayi kuskure Allah madaukakin sarki ya fi min subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh